Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanku da saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ne Sule Mumuni Barma ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe. To amma ku bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kasar Spain ita ce ta fi kowace kasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka dauke Italiya, bayan da jiya Laraba mutum 738 suka mutu a kasar. Yawan waɗanda suka mutu cikin kwana guda ya sa adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa yanzu ya kai 3,434, wanda ya wuce yawan mace-mace 3,285 da aka samu a China. Amma har yanzu kasar tana bayan kasar Italiya, wadda ke gaba a duniya da yawan mutanen da suka mutu 6,820. Ma'aikatar lafiya ta Spain ta faɗi jiya Laraba cewa ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da kashi 20 cikin 100 daga ranar Talata zuwa 47,610. Ma'aikatar ta ce mutane sama da 5,000 sun warke daga cutar a Spain. Barkewar annobar dai ta nakasa tsarin kiwon lafiyar Spain, musamman ma yankin Madrid, babban birnin kasar, inda aka samu kusan rabin waɗanda suka mutu da kuma silisi ko kashi 1/3 na waɗanda suka kamu da cutar a kasar. Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da kudirin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon, don ƙarfafa tattalin arzikin Amurka wanda ɗawainiyar yaƙi da cutar coronavirus ya galabaitar. A farkon wannan makon dai, kasuwar hannayen jari ta faɗi, biyo bayan asarar da aka yi da ta shafa dukkanin ribar da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagar mulki, yayin da duk wasu harkoki suka tsaya cik a cibiyoyin gwamnati. Da yake kamfanoni da wuraren sana'o'i da wuraren cin abinci da makarantu sun rufe, ma'aikata na fuskantar barazanar rasa ayyukansu ko takaita musu tsawon lokacin aiki da dai sauran matsaloli. A halin da ake ciki kuma, batun yarjejeniyar samar da dala $2 trillion da majalisar dokokin tarayyar Amurka ke cimma domin rage raɗaɗin annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jari na duniya sun ɗan miƙe jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 496, wato ta yi sama da kashi 2/100. A ranar Talata kasuwar ta yi sama da maki 2,100, wanda hakan ke nuna cewa wannan shine kwanaki 2 a jere da Dow ke samun riba a cikin wannan watan. Ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi 1/100, amma Nasdaq ta dan fadi kadan. Haka kuma labarin wannan tallafi ya taimakawa kasuwannin hannun jari a Turai, inda manyan kasuwannin hannayen jari a London da Paris suka yi sama da kashi 4/100, yayin da ta Frankfurt ta rufe da ƙarin kashi 2/100. Kasuwan Nikkei ta Japan ta yi sama da kashi 8/100. Yan sandan kwantar da tarzoma a birnin Kisimu na kasar Kenya sun harba barkonan tsohuwa a cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba, a ƙoƙarin tarotsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Masu saye da sayarwa a kasuwar cikin fishi sun faɗa manema labarai cewa suna sani da barazanar coronavirus, amma sun ce yawancin 'yan kasar Kenya matalauta ne, suna buƙatar su yi aiki domin samun abinci. Suka ce idan har gwamnati tana son su zauna a gida, to dole ta ba su kuɗaɗen da za su iya yin hakan. Ya zuwa jiya Laraba, kasar Kenya tana da mutane 25 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce tana cikin ƙoshin lafiya inda take a keɓe a gidanta tun bayan da ta haɗu da wani likita wanda ya kamu da cutar COVID-19, a cewar mai magana da yawunta jiya Laraba. Stephen Sebert, mai magana da yawun shugabar, ya faɗa wa manema labarai cewa Michael tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga gida, tana kuma magana da dukkan ministocinta domin ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan kasar. Ita dai Michael ta killace kanta da kanta ne a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta samu labarin cewa likitan da ya mata allurar rigakafi an tabbatar da cewa ya kamu da cutar COVID-19. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ɗage zaben da aka shirya yi ranar 22 ga watan Afrilu kan wasu sauye-sauyen kundin tsarin mulki, wanda hakan zai ba shi damar zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2036 saboda damuwa kan annobar coronavirus.
Sai rahotanni, za kuma mu fara ne da rahoton musamman da wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta hada mana akan matsalar bara da ke ƙara kamari a biranen jamhuriyar Niger.
Al'amarin barace-barace na daga abin da ke ciwa hukumomi da ma al'umma tuwo a ƙwarya, musamman ta la'akari da yawancinsu mata ne da yara ƙanana, kamar waɗannan da na yi kicibis da su, inda yawancinsu ke fakewa da talauci.
Suna na su zuwa, me kike yi ana?
Bara.
Bara.
Me yasa kike bara?
Na in za mu zan mutu da yara. Yara na takwas.
Yo ina mai gidan?
Bayyana.
Yo kuma biki nemi ba wani aiki kike bara?
Aiki mu za mu ba. Wallahi ni ma kaina ban na so kun ya nake ji. Dole sai ta sa nake rana gwamnati. Ya ba mu taimako na kudi da na abinci.
Inda to inda kina da aure ko baki da aure?
Ina da aure.
Ina mijin na
ke ya tai ta brada.
To kuma ke mi kike anan?
Bara.
Dan mijin ki ya tai ta brada biki zama kika zo kike bara.
Yo baba abincin da zan ci ne.
Ya baral ana samu ko ba a samu?
Ana yau dan ana samu bakin gulgulu.
Kamar nawa kike samu a wuni?
Ina samu 20
a yake baki abinci.
Ana wurin bara.
Shekara ki nawa?
Baki na 16.
To kuma yanzu shekarun ki 16 kike bara biki jin kumiyar bara bara kwa?
Ina jin kumi ta bane.
To me yasa to kike yanzu?
Rishin abinci.
Nana. To malama nana me kike ana?
Ana miki ana bara miki.
To me yasa kike yin bara nana?
A dole ne.
Me yasa kaka dole kamar
ka? A dole ba ma abin da zan miki. Ana nan ga Allah. Wata sahiya a samu 30-40 haka ne bara.
Ina mijin ki?
Gane.
Iya gida.
Kika baro mijin a gida kika zo kike bara anan.
A aiwo tunda ni bani da kwara shi bai da kwara hadin da zai dauka bani. In ya kiya bai huto bani ba dole yan tawa ta ran gadi shi ba.
Idiyan ki nan.
Iya na biyu.
Da su kika zo.
Da su na zo. Dai kuma hado na tura shi a tai Nigeria.
Biki ganin kamar mutane na ganin bara kaskanci ne.
Mun san ba dadi bane. Ta bai kwana ga magana. Ana ga magana wuda
kan. Me kuke shi?
Ina muke jin dadi. Yanzu nan ma hayar da wani yace bagayar ba shede haka nan ku ta ku sadi a makaranta ku kenan kuna bin ma mutane titi ana ba su biye biye zulai
to zulai me ka kenan
matsala sai ta kawo mu tarishin abinci
kuma kike mi kike yi to ana
a nan wurin bara ce kawai nike luwa
na ganki ku tabarkallah ga ki da yarin taki
eh da yarin tata
ina miji
miji na kawai mazan mu bas
sun shi mijin naki ya baro ki kika zo nan
eh
da yaran
ki eh ni yanzu yaro abinda nake tayar da shi yaro hudu nake tayar da shi
to ya ya bara kuma
wani bi 30 wani bi 20 wani bi 40 yanzu 40 yaluwa ai dai kin san dai ana zamne dai matsala a zage mu a kiran mu jaraba saboda iya wani bai ba mu ba ma kiran mu jaraba yake ni yanzu gwamnati abinda muke so ta mu ta ba mu ci da sha kuma ta nema mazajen mu sana'a
almajirai da suka zo da makaranta na bara dan samun abincin da za su ci kasancewar ba sa tare da iyayensu
barama almajiri daga dargaza
yanzu daga ina ne kake
daga bara
ya an samu ko ba samu ba
an samu
yo kuma naga kwana naka babu komi kace an samu ko ka cinye
ya cinye
menene ka samu
abinci
kashi ka cinye in ka je malam ba zai maka fada ba
mun samu mu kai
yanzu in ka huto bara abincin malam kake kai ma
eh
ya ne ake in ka kai ma malam ya ce rage maka
eh
to rada baka kai ba kuma ka sha duka ana bada kashi
eh
me yasa
saboda ba kai ba kaga yanzu ba mu samu dole yadda za a yi mu kai
gidan malam din ba a baku abinci
eh ba ban abinci
kana da matsaloli ko baka da matsaloli
ina da matsaloli
kamar nami da nani
da na takalma
to
da na kaya tamfalkin kwanci
rabe almajiri gaskiya dai mun samu wa
to kuma yanzu ya ne za a baka samu ban kaje kai da malam yaya take
in na je cha da ni mun samu wa
mi zai kasance kuma
a mu gaskiya ma mun samu to wani sai muka je babu mu muna da gidan aiki amma da rana ba mu zo mu amsa
kana aiki kenan?
Eh, daukar ruwa.
Matar da kake ma daukar ruwa ita ke baka abinci?
Ita take ba abinci.
Akasari na kasassu su ne aka fi sani da bara. Sai dai cewar Bashir Ahmadu Gurgu su ma kyamarta suke yi abinda ya kai su ga rungumar sana'o'i dan kare mutuncin su.
To a yanzu dai inda kika taro ni nan aikin luleti ne nake.
Glass na ido.
Eh, glass ba. Na gani da na ado.
Yi ne kuke yi ko ko gyara ne kuke ko saida ne kuke?
Duka ana yi, ana gyara, ana yin sabo kuma ana saidawa.
To kasancewa ka gashi kana da wannan nakasa ta gurgu. Kamar yaya kake ganin akwai wasu kamar wanda su da karhin su ras basu da wata nakasa basu da komai amma sun mai da bara kamar sana'a?
To bisa kan wannan gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau zuciyarka an amace take, wulakancin duniya ya kare ma. Kinan yau me mutane ya kamata su yi? Su ba zuciyar su hakuri, su daure, su nemi sana'ai. Da karhinka da komai Allah ya baka jari, me jari na Allah ya baka kawa, ya baka ido, ya baka hannu. Jari ai ya kare ga dan adam. Ana barace barace a banza auri. A yau ba me lahiyar wannan ba da muke gani suna bara, irin mutanen mu ma mu gani suna bara tamar muna jin takaicin wannan abu. Ina ci, ina sha, ina sutura, diya na hudu da matata guda da tsohuwa ta duka da wannan abun cikin ikon Allah. Eh, da wannan sana'a.
Malam Ayuba Randa Bakwai wani malami ne mai almajirai kusan 800 amma ya ce suna da tsari.
Ka ce ka iya ci da su gaba ɗaya gaskiya abu ne mai wahala amma muna iyaka ƙoƙarin tunda wata ran dan buhun na shinkawa muna da kamar biyu yanzu kina ga biyu can aje kuma wannan wani ne ke taimakawa kawai mutanen abokan arziki wanda Allah ya sa sun ga suna iya dan taimakawa suna dan taimakawa ana dan rage musu wahalar neman abinci. Tunda akwai da yawa waɗanda ba su zuwa bara a cikin almajiran nan.
To kamar wani lokaci akwai almajirai wanda in sun je sun yi bara sun zo sai sun kawo sun aji a gaban malam, malam ya gani tukun su ci ko kuma wannan tsarin babu shi a wajen.
Tsari ne wanda dama an tarro ana yin shi. Wani bi shi tsarin wannan dan a san mutum neman abincin yadda shi ko ko wasu abubuwan su je yi.
Hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana na irin nata kokari na yakar wannan barace-barace. Inji Mustafa Musa Bara na hukumar ta kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta jihar Jamagaram.
Matsala ce babba wanda ya damu a cikin irin wannan garuruwa manya-manya. Bamu san barace-barace da taho haka. Kun san akwai doka da ta hana tahiya yawan taburaɗi mai kawo illa tsakanin wajen mata da yara. To lalle abu ne wanda mun shahuta tare da abokan aiki, mun je mun tattauna da su, mun ce musu wannan abun bai dace ba, kuma mun ce musu in ba su bari ba a wani lokaci za a zuwa da ma'aikanta a kwashe su. Ina lalle a ɓangaren shari'a ana shaida musu akwai dokoki wanda in an kama mutum an san ɓangaren da ya kamata doka ta bige shi. Misali mu nan akwai wani tsari da muka yi wata shekara wanda a tattauna da su da malaman da al'umma mu gani wani lokaci ya kamata a ce yara su an bar su mutu sun yi barace-barace in almajirai. In wani lokacin su hutu ba lokacin da ya dace ba to wannan doka za ta kama su ta bige su.
Addinin musulunci ma bai yarda da bara ba cewar Sheikh Malam Maniru Malam Yusuf.
Ganin bara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu an yuzilla nafsahu. Bai kamata mu'mini ya kaskantar da kanshi ba. Bara kuma abu ce ta kaskanci sai larura. Ko halin larura wanda mutum yunwa za ta same shi ya nemi abinci ko ko bashi ya maimaye shi wanda zai nema ko talauci. Manzon Allah ya ce har a samu mutum uku daga mutanen shi wanda za su ce wallahi wa na talauci ya same shi. To wannan annabi ya ce ya halitta yayi bara har ya samu abin da zai biya wannan bashi. Amma irin wannan bara ta zamani wannan kuma yana daga cikin jahilci kuma hallo da sakaci na maga bata wanda su ya kamata su nema musu aiki ko kuma su san dai irin halin da za su sa su yadda za a hana musu wannan barace-barace.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah yake fadan haka ba ni nake fadawa. Da ni nake fadan haka da sai ku kariyata ni.
Madalla kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu dake can birnin Washington DC. Hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da ƙara tsaurar matakai da nufin murƙushe matsalar tsaron da ta addabi al'ummomin iyakokin ƙasashen biyu, inda barayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin kwansa suka hana jama'a sakewa, wanda yake alamu na nunin an fara gano bakin zaren wannan matsala, in ji gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru a wata tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Bakin iyaka Niger da Najeriya lalle mun huskanci matsaloli masu ɗimbin yawa na tsaro, satar dabbobi. Muka ɗauki matakai tsakanin mu da makwabta na Najeriya, muka ɗauki matakai da zamanto in ka saki dabbobin nan ka kai babu kasuwar da zaka kai su ka saida su, to sai mutane suka sake kuma wasu dubarori maimakon dabbobi suna satan mutane, wanda zai saki saniya 100 ya kore su kamin ya kai kasuwar da zai saida su, watakila an cin mai an kama su, kuɗin da zai samu ko ya tsira da su ba za su yi yawan kuɗin da zai samu ba, in ya sabce yaro ko mace bisa moto bisa babur ya yi gudu ya ɓoye ta cikin daji ko ya ɓoye yaro cikin daji ya zo ya tambayi miliyoyi na naira ko na sifa, da suka gane wannan suka komo ga satan mutane, to suna kai hare-hare cikin ƙauyuka abubuwa dai da dama na asha. Mun ɗauki matakai tsakanin mu Nijar da Najeriya, kuna tuna da ni a matsayina na gwamnan Maradi na gayyaci gwamnoni uku na Katsina, Zamfara da Sokoto, mun yi aiki da su da ma'aikata jami'an tsaro, mun yi tsari na matakai waɗanda muke nan muna amfani da su, kuma alhamdulillahi muna gani sauƙi yana zuwa. To abin da yake faruwa a kan iyakar Nijar da Najeriya lalle ya somo ne daga ƙasar Maradi, daga ƙasar Madarunwa, iyaka da Katsina, iyaka da Zamfara, haye sabko iyaka da Sokoto. To abin nan shi ne yake ta gulgusowa, mun gani yanzu hali ya shigo kaman ƙasar Mada, kaman ƙasar Kwanha zuwa gaba abin da ya wuce. To kuma gwamnatin tana ta ɗaukar matakai saboda a ciyo kan wannan abun. Abinda a sauƙin wannan matsaloli na kan iyakar Nijar da Najeriya ba ɗaya bane da abinda yake faruwa yammacin Nijar ƙasar Tilibiri da Mali, ko abinda yake faruwa ƙasar Difa da ƙasar Borno, ko in ce da ƙasar Najeriya, saboda can ta'addanci ne, waɗannan mutane 'yan ta'adda ne, mu kiraye su da sunansu. To can Tilibiri da Difa ta'addanci ne, matsala ce ta shahitattuwa da ta shahi tattalin arziki, ba ɗai ba ne da abin da yake faruwa sauran wurare.
Amma ku bari ina faɗa maku komai gama, Najeriya da Nijar daidai duka.
Haɗakar ƙungiyoyin makiyaya a Najeriya waɗanda suka haɗa da Miyette Allah da Tabital Fulaku da sauran ƙungiyoyin cigaban al'umma sun dukufa wajen wayar da kan makiyaya na riga da waɗanda ma ke zuwa cin kasuwa a game da matakan rigakafin cutar coronavirus, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa.
Ƙungiyoyin sun ma buƙaci makiyaya ne da kauce wuraren cunkoson jama'a ko kuma kasuwanni da ma yawaita tafiye-tafiyen da makiyaya ke yi a tsakanin garuruwa. Muhammad Jikabuba da ke zama jami'in yana labaru na ƙungiyar Miyette Allah a jihar Adamawa ya kai ƙarin haske game da matakan da suka ɗauka tare da gargaɗin Fulani makiyaya da cewa
wannan ciwo babban bala'i ne ga ƙasa. Sabili da haka ne kiran da zan yi zuwa ga membobinmu, musamman masu shigan kasuwanni ta harkan saye da sayarwa ta shanu, waɗanda suke zuwa daga kudu su zo arewa su sayi shanu, don irin wannan harkan to kowa ya nisanta kansa game da wannan hulɗan, kuma duk abin da za a nisanta kai game da kusantan mutum ko shiga a inda cinkoson jama'a yake, kuma kamar yadda aka ce a riƙa tsaftace hanaye, a wanke hannu, kuma a samu abun da za a rufe kaman ko kura da makamantansu. To a ringa dai abubuwan da aka ce game da zai kare mutum ga wannan cuta, to a kiyaye ina kira ga mutanen mu musamman Fulani kuma a daina tafiye tafe a tashi a dauki shanu a shiga wannan kasa zuwa kasa din nan to don Allah kowa ya tsare kansa ya tsare dukiyansa a inda yake yanzu ba harkan tafiya kaga kamar yanzu mutanen mu sun soma kaura domin za su kusanto a inda damuna yake ana ta tafiye tafe wasu kuma za su shigo ta taba rauniyar hanya to sabili da haka duk wannan a kula kuma a daina domin kowa ya tsare kansa don wannan mugun ciwo ne da bala'in da Allah ya kawo mana
shi ma da yake karin haske Alhaji Mapindi Umar Danburam tsohon shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Arewa maso gabas yace dole fa kowa ya kula a wannan yaki da ake da yaduwar kwayar cutar ta coronavirus
muna kira ga ƴan uwanmu makiyaya da su mai da hankali da wannan bala'i na cuta da ya taho na coronavirus ko cuta ne wanda yake ana daukar shi da gaggawa don cinkoson jama'a da kuma hada jihannu ko kuma kusantan wanda ke tare da shutan don haka muke kira ga ɗan uwanmu makiyaya masu zuwa kasuwanni su bi doka da gwamnati ta kafa na hana cinkoso su bi doka da gwamnati ta kafa na hana taron al'umma ko wurin masallatan juma'a ko masallatan jam'i ko kuma kasuwa
yanzu haka ita ma kungiyar kristocin Najeriya ta kan ta bi sahu wajen yin gargadi na kula inda kungiyar a jihar Adamawa ta dakatar da ayyukan ibada Mas Reverend Bishop Damin Mamza da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilan daukan wannan mataki a yanzu
kamun mun haru mu dauki wadansu matakai da zai iya taimake jama'ar Krista kada su kamu da wannan annoba na coronavirus da farko dai muna gargade duka jama'an Krista na jihar Adamawa su tabbata cewa su bi umarni da kuma dokoki da gwamnati ta riga ta kafa batun wannan cutar din mu gargade dukkan makarantu mu na Krista nan Adamawa kamar yadda gwamnati suka ce a rufe kafranan juma muka ce a tabbata a bi wannan doka na biyu muka ce cewa to wurare ibada da kuma inda ana sujada kamar yadda shi gwamna ya riga ya fada kada ya da cewa mutane su fi 50 idan dole ne ma a taro amma mu ma mun riga mu gargade mutane cewa ma kada ma a je wurare ibada kada a je majimiyu a je ayi sujada a ranar Lahadi kowa ya zauna gida kowa zai yi nashi ibada a gida yanda wannan abun zamu mu maganta shi ta ikon Allah muna kira ga duka Krista gabaki daya abubuwan da aka fada musu su bi ayi kokore a bi musamman bisa ga ko magana aure yanzu muka ce aure duka aure a dakatar da aure a yanzu sai dai watakila idan wannan abun yayi soki idan akwai ko janizer idan za a je janizer ya kasance cewa sai dai membobi na iyali din kawai ne za su kasance a wuri janizer watakila da wanda zai shugabaci wannan janizer din nan
kuma da menene fatan talaka shine Allah ka kashin wannan annoba Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan
nakasa
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 ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan jikon ya sabka kasar Kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya tantauna da Alhaji Yahaya wani tsohon manomi, tsohon makiyayi kuma tsohon tela da ke kasuwanci a halin yanzu. Wannan na nunin Alhaji Yahaya bai taba daukar tawayar da Allah ya jarabce shi da ita a matsayin wani kuma baya ba sabanin yadda abin yake a wurin wasu masu bukata ta musamman
a dawayo na na tashi na gane da ainihin kafana wato sanadiyan wani ciwo wanda ake cema bakon dauro wanda kusan kowa ya san shi wanda duk yawanci yara in suka tashi kam suna yin sa kam to kuma ciwo ne wanda baya son allura. To ana nan aka je asibiti ana ta kashe kuɗi dai a buya gagara. Kakata wadda take a gurina a wannan lokacin babban doctor ya zo ya ce ai wannan kada ai mashi allura, in an yi mashi allura mutuwa zai saboda wannan ciwon ba na allura bane. To lokacin da ta fita ainihin akwai kanwar babata wadda take a wajena wanda a tarihin da ake bani kenan saboda lokacin bani da wayo. Kawai wani doctor ya zo ya man allura da wani likita ya zo ya man allura kuma aka zo aka ce ma kakata cewar ai an yi mani allura sai kai ta kuka suka ce to shikenan wannan ya mutu saboda an ce wannan ciwo baya son allura. Aka ce idan ka zo ka duba ni ka fita ba za ka ce za ka dawo ka same ni da rai ba. To kuma alhamdulillah da yake dai ciwo ba mutuwa ba sai kuma na Allah ya bani lafiya kuma na tashi da haka. To sanadiyan allura ne ni ba wai
ka samu wannan ka tunje ka wannan gurbuta
allura ne ba wani wannan bane.
To Alhaji Aya yanzu gashi naga kai ka baka bara kana da sana'ar kanka wanda kuma kake da kanka har ma da wadansu musamman yana ganka a cikin wannan shago kana sai da shaduna da sauransu. To shin ya aka yi ka tsinci kanka a cikin wannan sana'a baka koma ka shiga irin yanda sauran gurago ko makafi suke barace barace ba?
To ai gaskiya ka san wato Muhammad Awal wato Hausa suka ce wai na kasa ba kasawa ba. In Allah ya baka wadatan zuciya to wallahi ko ya kake insha Allah ba za ka wulakanta ba, ba za ka kaskanta ba saboda shi bara wulakanci ne kuma kaskanci ne saboda naga wa'anda suke yi din gaskiya ina tausaya musu kuma fata nake ya kasance cewar na zama wani abu da zan fidda wani gidauniya ko wata kungiya wanda zan yi kokari cewar inga na hada gwiwa da wa'ansu cewar mu ga mun magance matsalolin bara yankin kasashenmu. Alhamdulillah ina tashi a cikin gata gaskiya iyayena suna so na sosai kuma lokacin da na tayi mahaifiyata tana da rai gaskiya ba wanda take so kama na duk a yayanta saboda bana iya manta sanadiyan wasu shanuna ko wasu dabbobi na duka sanadiyan ta ne ya kasance cewar kuma duk ni duk abun nan na taba da ikon Allah kuma Allah yana sa mai albarka saboda nayi harkan kiwon shanu ina da dabbobi kai hatta na kaji idan mutun ya ga kazarsa ma bata haihuwa yaya da yawa ko kuma in ta haihu in ta kinkishe bata haihuwa sai a bani ita da sunan kiwo kuma da ikon Allah kuma ya kaga sun yi albarka. Daga baya na zo na koyi dinki ibani da mai gida ba inda wanda ya koya man dinki babu shi saboda ina da abokai na tailoli da yawa in naje na zauna in na ga mutum yanda yake ina ga yanda yake to shikenan kuma na riga na dauka. To haka in koya in gani a wajen wannan in gani a wajen wannan gani a wajen wannan a haka na koyi dinki na samu customomi ina dinki kayana na jikina yake dinkawa na jama'a har na fahimci yadi na san yadi na san shadda. To kuma daga nan kuma Allah hada ni da wani mai gida shi ma na soma harkan kasuwa to alhamdulillah Allah hada ni da customomi kuma daban-daban.
To yanzu ya wannan kasuwanci din kana samun fita kuwa?
To kasuwanci alhamdulillah shi in aka ce maka harkan kasuwa ne akwai samu akwai rashi alhamdulillah ina ganin cigaban kasuwa na saboda shi kasuwa kaya ne da kuma customer hanyar samun kaya. In kana da hanyar da zaka samu kaya ko baka da kuɗi kana da hanyar da zaka sayar da kaya to ka gama kasuwa. Alhamdulillah ni ina da customer saboda kullukan da nake a kusuri gaskiya wa'ansu ma sun dogara da ni saboda me ga sunan suna da kaya sosai. To amma na duk wanda ya kawo sabon kaya ma sai ya gaya mani saboda ni ina da manyan customer manyan mutane da suka zo daga nesa dai kasuwa kan akwai albarka. Duk da wannan lokacin namu na yanzu matsalolin su Boko Haram din harkoki duka sun tsaya muna yi din kuma alhamdulillah muna samu balai.
To masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakonmu Alhaji Yahaya da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da duka abokan aiki na sashen Hausa. Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya.
Turaka
muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma nake muku bankwana daga ofishin mu na birnin Yamai. A huta lafiya.